بابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولي وألا من أقوم يبو قريشي دي سريمان حدوى وأن المسلاتينا مسلاتو مسلاتين قلادينشي أبن من كدو أجيها الجيقاوة وأن نيني نا تلاتة شاوكو قوتا رمضان الشيكارة تدبو دي هدو da 44 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 4 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. A zaman mu na 13 yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجب الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله ملككي أولا آيوي قدابيو ta 64 da 65 a suratul nisa'i, a siyakin dai bayanin wajibcin karɓar hukunci da miƙa ko kai ƙara da zuwa hukunci zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shari'ar Allah da hani akan aje wurin duk shari'ar da ba ta Allah ba. To a wannan siyakin Allah maɗaukaki yake ƙarrara mana cewa wa ma arsalna min rasulin, bamu aiko wani manzo ba. Asali kamar a ce ne wa ma arsalna rasulan, min ɗin ana sa ta domin ƙara wato tabbatar da kuma zurfafa shi korewar, ya zama korewar ta tabbata cewa babu wani ɓangare na abinda zai iya shiga ƙarƙashin wannan suna na rasul da zai fita daga ciki. Ma'ana duk wanda ya cancanci a kira shi manzo, wanda ya tabbata manzo ne na Allah, to Allah ya ce ba mu aiko shi ba illa liyuta'a, sai don a yi masa da'a. To kun ji, babu wani manzo da Allah ya aiko sai face ya aiko shi ne don a yi masa da'a. Nan haka za ka fassara don a yi masa da'a. Lamun irin wannan ana ce mata lamun me? Ta ta'alili. Yawwa, lamun ce ta ta'alili, kuma tana bayanin sababi. Me ye dalilin da ya sa Allah ya aiko manzanni? Shi ne a yi musu da'a. Shi ya sa wannan lamun ba ta sairura ba ce ta aƙiba da take magana kamar abin da ya shafi a ƙaddara, duk da akwai ma'anar hakan a ciki. Yawwa, amma in abu ya faru to shi ne za a yi wancan zance. Amma asali abinda ake so a faɗa a nan shi ne abinda Allah ya yarda da shi, ya yi umarni da shi, kuma zai ba da lada a kai da iradarsa shar'iyya, shine duk manzo to abi shi duk wato kamar yadda ya fada ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi sa malami suke cewa can tabbatar da la ilaha illallah ne nan kuma tabbatar da muhammadur rasulullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun isbatu al-ubudiyya lillah nan kuma wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah isbatin tabbatar da rusu wato risala da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi idhnillah bi idhnin Allah eh bi idhnin Allah kauni ko shar'i shar'i ko yawa in kuma ya riga ya auku duka kauni da shar'i wanda duk yana zai iya daukar wannan walau annahum idh zalamu Allah ya ce inda a ce yayin da suka zalunci zalamu anfusahu yayin da suka zalunci kawunan su suka aikata abin da ba daidai ba ja'uka da sun zo zuwa gare ka fastaghfirullah kuma su nemi gafarar Allah wastaghfara lahumur rasul kuma manzan wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi musu gafara lawajadu Allah tawwabar rahima da sun samu Allah a matsayin mai yawan karbar tuba kuma sannan mai yawan rahama da jin kai ma'ana da Allah ya karbi tuban su kuma da Allah ya ji kansu yayin da suka yi wancan abu da ba daidai ba da sun zo wurin ka suka nemi Allah ya gafarta musu su roki Allah su din kuma manzo shi ma ya rokan musu gafara to da Allah ya yafe musu fala wa rabbika Allah ya ce na rantse da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su zama masu imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun hukuntar da kai ma'ana sun yadda sun amince kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abinda ya auku a tsakaninsu thumma sannan bayan sun kawo hukuncin ya zama la yajiduna fi anfusihim harajan ya zama ma'ana sharadi na samun imani daya shine a kawo ma hukunci ya rasulullah na biyu ya zama a zukatansu babu wani kunci duk abinda ka yanke sun yadda mimma qadaita daga hukuncinka wa yusallimu to abu na uku shine su sallama kada a samu wato wata damuwa kuma su yadda da wannan hukunci su miƙa wuya zuwa ga wannan hukunci wannan abin kula shine fasarar waɗannan ayoyi malam sa'adi yana cewa Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana bamu labari ne labarin da lafazin labari ne amma ya kunshi umarni da kwadaitarwa labari ne amma ya kunshi ne umarni da kwadaitarwa Allah ne yake fadar cewa bai aiko wani manzo ba sai dan ai masa da'a kaga wannan ai labari ne to amma me ake nufi ana nufin ana umarta ku ya kumu menai manzo fa ku yi masa da'a domin dama dalilin aiko shi shine ku yi masa da'a an gane abu shine ma'anar labari amma yana nufin umarni wato kwadaitarwa akan da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jawuwa zuwa ga hukuncinsa kuma yayi bayani cewa asali da gaya manufa ta farko kuma ta ƙarshe ta aiko manzanni baki ɗayansu dalilin aiko kowane manzo ba dan ya zo haka kawai ya ce shi manzo ne kuma ya faɗi ya mutu ranar mutuwarsa rayuwarsa ta ƙare shi kenan magana ta ƙare ba a'a ya zo ne a matsayin Allah ne ya aiko shi kuma a matsayin a karɓi saƙo daga wurinsa kuma a bauta wa Allah da umarnin da ya zo da shi tilas ne a yi masa da'a wannan kunga yana nuna kamar yadda malam zai zo ya ambata mana cewa manzannin Allah ma'asumai ne, ma'asumai ne. Eh, tunda yace ai musu da'a mutlaqan bai kawo wani sharadi ba, ya nuna kenan duk abin da suka faɗa ba kuskure. An gane? Yawwa. Don haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi umarni baka waiwayin zaka yi ko ba zaka yi ba, a'a kawai zaka yi, wajibinka kai, in ba haka ba ka sabawa Allah. An gane abu? Duk zancen da muke a wannan kwanakin, a wannan siyakin, duk wannan abin yake so ya tabbatar. Sannan malai ya ci gaba da cewa matuƙa da gaya ko dalilin sababin aiko manzanni shine su zama abin biyayya, ma'ana abin abisu. Duk wanda aka aiko musu manzanni din nan wajibi su jawo zuwa gare su a cikin dukkan al'amuran da suka umarce su ko umarnin da suka yi musu ko kuma abin da suka hana su. Wannan shine dalilin aiko manzanni. Duk abin da Allah ko in ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na umarni to a bi shi. Ko ya saba wa san ranka, ko ya saba wa al'adun garinku, ya saba wa al'adun inda kake zaune da gargajiyar garinku da unguwarku da fadar wani da fadar wani, ko ya saba. Manzon Allah za a bi sai a aje al'adar da aka saba rayuwa a kanta. Idan aka ce ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta rushe al'adar kowa da umarnin kowa indai sun yi karo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, wani kuma daban, ko malami ko sarki ko mai unguwa ko hakimi ya ce kaza, za a yi bayan ya saba wannan manzo Allah, to manzo Allah za a bi. An gane wannan? Wannan shine fa umarnin Allah, shi Allah da ya aiko manzo abin da yace aiki. Idan haka kenan wajibin duk musulmi babba ne shi ko karami yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In yana kan wata al'ada da ta saba wata manzon Allah, to wallahi zaman sa lafiya shine ya barta yabi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi. Wannan shine zaman lafiya. Sannan kuma su zama abin girmamawa, irin girmamawa wadda mai biyayya yake wa wanda ake wa biyayya. Wannan yana nuna maka ashe duk mai biyayya yana girmama wanda yake wa biyayya, haka ne? To irin wannan girmamawar, bal wanda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafi wanda kake wa wani, duk wanda kake girmama shi. Wajibinka in kana so ka zama mai imani, girmama wanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafi girmama wanda kake wa babanka, tafi girmama wanda kake wa babarka, tafi girmama wanda kake wa mai unguwarku da dagacinku da hakimi da sarki da gwamna da shugaban ƙasa da duk wanda ma suke ƙasa da su, ko da ban faɗa ba. Kowane ne girmama wanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafi girmama wanda kake wa kowa a duniya. Wannan kuma ina jin ko su kansu wanda aka ambaci waɗannan lafuzan ai wajibinsu su yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja. Bai kamata mutum ya ji haushi ba. Ai an yi zancen manzon Allah ne, ba kai aka ce ba, a'a manzon Allah. Ai an fahimci zancen. Yau don haka dole ne, me yasa ko a soyayya waye a cikinmu yanzu ya kai daraja sayyidina Umar, amma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar da ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai sai shi kansa. Lokacin iya fahimtarsa kenan, ya ɗauka mutum ya fi son kansa sama da kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, sai ya ka canza, sai ya zama ni ka fi so sama da kai kanka. Wannan ita ce dama fassarar annabi aula bil mu'minina min anfusihim. Don haka kai kanka annabi ya fi ka matsayi a gun kanka kai. To shine in ka yadda da wannan ka zama mumini. To ashe kenan wajibi kowa wanda ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama masa, ya minka masa, ya yadda ya fi shi. Kuma dokarsa ita ce doka, idan yana da wata doka da ya dora wa mutane sai aka ce ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ya aje wannan doka ya daina amfani da ita yana son ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ci nasara ya zama Allah subhanahu wataala ya karbe shi a fadarsa ranar kiyama to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lafiya ya Allah ka sanya mu cikin mabiya kuma masoya masu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa da'a a sannan yace sai ka wannan magana da na ambata da zu cewa a wannan magana aina masu littafi dai kuna bi ko kuna ganewa yau mu yi hausar ita kadai zai taimaka mana wajen saurin fahimta da rage mana lokaci a wannan aya tana tabbatar da cewa manzannin Allah gaba ɗayan su ma'asumai ne ba sa kuskure cikin abinda suke isarwa daga Allah da kuma cikin duk abinda suke bayarwa na umarni da kuma cikin dukkan abinda suke hanawa na hani ma'ana in manzan Allah ya ce qala Allahu ta'ala to babu ƙarya a ciki babu kuskure duk abinda ya isar Allah ne ya ce ya isar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jama'a ku yi kaza to Allah ne ya ce ya ce ayi in manzan Allah sun ya hana wani abu ya ce jama'a ku daina kaza to Allah ne ya ce ya hana mutane babu son zuciya a abinda ya ambata in akwai wani abu na kuskure da zai iya aukuwa to a iya rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma take Allah zai masa magana cewa wannan abun baya cikin abinda muka ce ayi don haka a dakatar da shi ban da shi an gane ko in ya dau wani mataki sai a ce me yasa ka dau wannan matakin kaga an masa gyara to a rayuwarsa akwai wata magana da fahimta ce ta malamai na tauhidi a dunkule daga irin waɗannan maganganun da ayoyin wanda na kan yawan nana ta muku a cikin darussa cewa dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya bayyana wa mutane khabaran aw amran aw nahyan ko labari ne ko umarni ko hani aw hukuman ko hukunci to dukkanin wannan abun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun tabbace shine abin da Allah yake nufi a bauta masa da shi ba kuskure a ciki kuskure yakan auku ne kawai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu Allah ya ce me yasa kamar gashi nan da yawa a cikin alqur'ani kuma ba wannan ba nuna rashin ladabi bane la'alla dama wani umarni bai gabata ba domin shi baya saba wa Allah sai yayi wani aiki a cikin mu'amalolin da yake da mutane sai Allah ya dakatar ya ce a banda wannan cikin abin da ka fahimta wannan a cire shi kar ai kaza kar a sake to wannan hukuncin shine zai zama na ƙarshe har in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan wani abu to wannan shine addinin Allah ai kun ba ku manta wannan zancen ba to ku rike shi gamgam yawa babu kuskure a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka kawo mana bayan rasuwarsa tunda ya rasu Allah bai gyara ba bai ce akwai kuskure ba to babu wani dan adam da zai kawo maka kuskure a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karbu kun gane wannan zancen shi ma a rike shi Qur'ani ba kuskure hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tabbata malamai suka yi aiki a kansu suka tabbatar da wannan ya inganta eh manzon Allah ya faɗa to shi ma ba zancen ka ce masa kuskure an fahimci wannan shine abinda Allah ke nufi manzo ya faɗa kuma ya faɗa kuma wajibin mu mai aiki da shi in na aiki ne in na karɓa ne da gaskatawa mu gaskata Allah sa an gane to wannan shine ma'anar wannan domin ya malami yake cewa domin ku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi musu da'a mutlaka dan adda ba ai mata kaidi ba ya ce abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abishi kawai yace bai ce in yayi kuskure ko in yayi daidai ko in abin nan abishi in yayi daidai ba kada abishi in yayi kuskure kai waye ka san annabi yayi kuskure kai waye ko baka isa ba babu mai sanin wannan sai wanda ya fi shi shine wanda ya aiko shi shine wanda ya halice shi shine kawai zai iya gane ya san cewa nan gurin ba haka ya gaya masa ba to kuma tunda shi yanzu baya nan yanzu muna karanta ayoyi ne muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da muka samu ya ce to gaskiya ne babu kuskure a ciki falau inda a ce a cewa su falawla annahum ma'sumun inda a ce su ba da ba a ce ba ma'sumai bane su to la yusharriuna ma huwa khata ba za su shar'anta abin da yake kuskure bane ko lima amara ko lima umira bidalika mutlaqan saboda umarin dama tunda yace ko ma ba ma'sumai bane ko me tunda yace abisu to dama ba su taba umarni da abin da yake ba daidai ba an gane dan haka in dai manzo ne yayi umarni to umarnin sa daidai ne ba kuskure bane fadin Allah madauki da yace bi iznillah ai da'ar da'a sheka ko at'atu min al-muti sadiratun bi qada'illah da'an nan da za ta zama mai da'ar yewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana aukuwa ne da hukuncin Allah da kaddararsa ma'ana babu abin da zai auku sai da kaddarar Allah nan kun ga kamar mallaya ya bada fasarar menene cewa ba abin da zai auku sai da kaddarar Allah kamar me yake nufi ma'ana iznin Allah yana nufin kauni anan zai iya daukar duka yawa zai iya daukar duka eh da kadari kai kadari kauni da kuma kadari shar'i don an yi tsilakin kaddarar zai dauki wannan zai dau wannan dan haka a cikin wannan akwai tabbatar da qada'i da qadar da kuma kwadaitarwa akan neman taimakon Allah da bayanin domin tunda Allah ya ce abu baya aukuwa sai da izinin sa to in kana son kai abu sai ka ce ya Allah ina neman taimakon ka domin shine mai bada izini ai ko zaka fahimci wannan daga fadin ba abin da zai auku sai da izinin Allah da bayanin cewa ba zai yiwu mutum ba la yumkinu al-insan illam yu'inhu Allah in Allah bai taimaki mutum ba to ba zai yiwu ba an yuti ar-rasul ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba umarni ne na mutum ya kafa hujja da kaddara ba in an ce yiwu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai Allah ne bai in bai yi da'ar ba sai ya ce Allah ne bai nufe ni ba an gane yawa domin Allah shi ya riga ya bada umarni shi yasa dama fassarar da tafi anan a fassara wannan izini da cewa izini ne shar'i cewa wal ladhi yaqtadi amra Allahi o yawa ta'atar rasul wa nahya Allahi ma'siyatar rasul yawa umarnin Allah na aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi ake nufi a wannan izinin da kuma an hana ka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukaki sai ba da labari dangane da karimcinsa mai girma da kyautayinsa cewa Allah madaukaki mai kyauta ne mai karimci ne Allah baya ruwa sannan kuma da kiransa ga duk mutanen da suka aikata miyagun ayyuka cewa su tabbatar da wannan laifi cewa su masu laifi ne kuma su tuba su nemi gafarar Allah in suka yi haka to Allah zai gafarta musu shi yasa ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ina ma a ce da a ce yayin da suka zalunci kawunan nasu din nan aka ce su je su kai hukunci gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki suka tafi wurin dagutu da a ce ja'uka sun dawo sun zo wurinka mu'tarifina bidhunubihim suna masu tabbatar da cewa su masu laifi ne bakhi'ina biha suna masu kaskantar da kai suna nadama akan waɗannan zunubai da suka yi fastaghfirullaha kuma su nemi gafarar Allah akan abin da suka aikata wastaghfara lahum ar-rasul shi ma manzo ya neman musu gafara su sun nema su roki Allah sun ce ya Allah ka gafarta mana kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya roki Allah ya Allah ka yafe musu gafarta musu to da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah subhanahu wataala ma'ana da ya bayyana musu cewa lalle Allah subhanahu wataala mai yawan karbar tuba ne kuma sannan mai jin kai ne ma'ana lataba alaihim da Allah ya ga ya karbi tuban su ta hanyar ya gafarta musu zaluntar kansu da suka yi ya ji kansu ta hanyar karbar tuban su ya karbi tuban su ya yafe musu ya kuma ba su tawfiki cewa su yi tuban domin shi tuba baya aukuwa sai Allah ya maka tawfiki zaka iya zama lokaci mai yawa kana fata kana buri ina son in tuba ina son in tuba wallahi zunubin nan ya ishe ni ina fata in tuba to idan Allah bai baka tawfikin ka tuba ba sai kaga kana ta wannan taswifin cewa zan yi sai ka boka kasa dan haka Allah ya ba su tawfiki sannan kuma ya ba su lada akan tuban da suka yi ka ji gata kai zunubi da kai zunubi sai ka tuba to in ka tuban sai a yafe ma kuma a baka lada wannan me falala ce ko ba falala ba karamar falala ba domin me sai ina ka gano wannan in aka ce an tuban maka an karbi tuban ka ba magana ta kare ba to tawwaban kenan in an ce rahiman din me kare ne na jin kai da falala da lada kuma da za ka kara maka za ka Allah mai karbar tuban bawansa ne kuma sannan mai kyautayi ne masa bonus ya maka bonus kari akan abin da ka nema Allah ba a neman abu a wurinsa ya baka iya shi zai baka yi shi kuma da kari saboda me yanzu me yasa aka kasa addu'a zuwa kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai mene du'a'u masala idan kai du'a'u ibada ma'ana ibada ce ko ta zikiri ko sallah ko makamancin su a ciki ya tabammanu su'alan wa in lam tas'al ko da baka yi addu'a ba to amma sallar ta kunshi addu'ar kuma sannan bayan kai sallar duk abin da ake samu a ciki na falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ambata wanda yayi sallah za a bashi kaza to sai fa ka samu saboda me saboda kai kaga ku baka roki wannan ba kuma gashi ka samu in kuma ka roka sai mu koma kan ka'idar du'a'u mas'ala Allah cikin hukuncin sa ya sani in abin nan alheri ne gare ka ya so ya baka sai ya baka in kuma ya so sai ya aje maka shi a matsayin wani lada a lahira kayi addu'a ba a biya maka bukatar ba amma an aje maka lada ko kuma an kaddara wani abu mummuna zai same ka sai a kaddara an fasa shi ma wannan wata mece ce falala ce kullum muna faɗin wannan da maganar sayyidina Umar da yake cewa shi baya jin hammin ijaba abinda yake jin hamminsa shine addu'a ma'ana ba abinda yake yi masa wahala shine addu'ar ba maganar ma'ana abinda yafi damunsa shine ya samu damar yi addu'a domin ya san in yi addu'a to ba ta faduwa ƙasa banza ba maganar amsawar bane domin in dai yayi ɗayan abubuwa ukun nan za su faru ko a amsa ko a aje masa lada ko a kawar masa da wani mummunan abu da zai same shi sai Allah ya fasa ya kyale shi alheri ne ko ba alheri ba duk yana cikin karamin Allah da judinsa Allah ya kara mana sai ya ce wannan zuwa da aka ce walau annahum idh zalamu anfusahum inda a ce yayin da suka zalunci kawunan su din ja'uka sun zo maka malam anan shi malam Abdurrahman bin Nasir Sa'di yake cewa wannan zuwan da aka ambata ja'u ka dinna ila rasul cewa aje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mukhtassun bi hayatihi yake banci rayuwarsa ne rayuwarsa wacce rayuwarsa ta duniya yawa kafin tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyitun ko kafin tabbatar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ijma'in duk musulmin duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta duniya ta kare ranar litinin 12 ga watan rabi'in al-awwal ko a shekara ta 11 bayan hijira duk musulmin duniya da bai yarda da wannan ba to yana da matsala a imaninsa kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa dai ta duniya ya kare ta Allah ya dauke ransa yana da rai amma wace rayuwar ta barzakhu an fahimci abin to wace ake nufi anan rayuwar da ake nufi ja'uka walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul ja'uka ana nufin fi hayatika yawa ana nufin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano na ko ku gane ba bi muqtada ash-shar'i wal lughati wal 'urfi wannan shine abinda wannan aya take faɗa a shar'ance a lugar larabci a al'adance in aka ce mun je gun wane to ana nufin mun je wurin sa ya ganmu mun ganshi mun yi magana da shi a wace rayuwa a wannan duniyar ba a cikin kabari ba kun gane wannan abun wannan shine zahirin abin da Allah ke nufi a Qur'ani kuma shine wajibin a tafi zuwa gare shi a fassara duk abin da za a kawo na cewa abin nufi shine a je kabarin sa to babu wannan zancen a cikin ayatul Qur'ani babu abin da za a kafa hujja da shi a cikin wannan ayar cewa ana nufin a je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nemi istighfari a ce ya rasulullahi ka roƙan mun Allah wannan shirka ne da Allah Allah ya hana wannan ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar barzakhu ana roƙon sa a rayuwar duniya a zo wurin sa a ce ba mu kaza ba mu kaza roƙan mana Allah ayi roƙon ruwa duk wannan an yi kuma wannan duka daidai ne amma bayan rasuwar sa babu wani daga cikin malaman musulunci sahabbai tabi'ai da aka ga sun halatta wa mutane a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalili ingantacce a zo kabari a ce ya rasulullahi gani na zo ka neman mun gafara ko ba ka ce shi ya gafarta maka ba ka ce ya rasulullahi ka roƙan mun Allah ya gafarta mun wannan Allah ya hana wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a rayuwarsa ta barzakhu ba a wannan mu'amalar da shi irin yadda su sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da dukkan waɗanda suka rayu tare da shi sahabbai kenan ba su taɓa aikata irin wannan abu sun shiga cikin halin damuwa ko ba su shiga ba ba su har suka yi ta fafatawa ma har da yaƙi ya auku tsakaninsu na saɓani idan da akwai irin wannan mu'amalar tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma ai da tun wancan lokacin da tuntuni mun samu yadda za a yi magani kawai sai a je a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam a koyaushe ma da ransa za ka kawai a je a tsaya a bakin kabarin a ce ya rasulullahi to fa ga fituna ta faru wane ya ce shine kaza wane ya ce shine kaza a ce Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gun Abubakar ta ce a bata gado a ce Abubakar je kawai sai ya tambaye shi a bata gokar a bata da duk yanzu wannan rikicin na tsinuwa ma ba a kansa duk da babu da ba zo yanzu har wani ya sa addinin su shine tsine Abubakar ya zalunci Fatima ba ko ba ku gane wani abun ba da shi kenan sai sai Abubakar zai ce ya rasulullahi to ga fa abin nan abin da ka faɗa mana din nan cewa mu annabawa ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne yana nan ko kuwa wannan gado yana nan
shikenan sai aji murya sai magana da Sayyidina Abubakar ce kuje ka bata kayanta da wallahi da Abubakar ya gama da bai samu wannan tsinuwar da yan shi a suke masa ba yanzu ko ba haka bane to me yasa ana da damar yin wannan Abubakar bai wannan ba tun sabanin ma da suka yi a lokacin rasuwarsa za a yi masa wanka cikin kayansa da sutura ko kuwa ya za a yi suka yi sabani suka rasa yadda za su yi sai da aka yi musu magana inda shi ne mai maganar ai da sun ji saboda mai shi ya riga ya fita daga rayuwar duniya rayuwar da ake da Allah yake faɗa ka san su masu ƙoƙarin kafa hujja da ko wannan ayar ko wasu maganganun su ce a to waye ya hana a roƙi annabi annabi ai ya fa kowa ai a koyaushe ma yana dare wannan duk tsokanci ne yau in ana zancen dalili karfa a ce na yi zagi ba zagi ba ne ina nufin rashin wayo ne dalili ake so a kawo na ƙur'ani a kawo dalili na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sahiha sabita ba sai ma ka kawo mata watiri ba ko ahad in ya tabbata duk da masu wannan zancen za su yayi a babin aqida ba a amfani da ahad to ai malaman sunna suna karbar ahad ko a babin aqida da aka kawo ahad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta waɗannan zan zo maganar wasu riwayoyi da alkadi Iyad ya kawo a cikin ashifa dangane da Imam Maliku dangane da Abu Ja'far al-Mansur cewa ya fuskanci kabari ya roki Allah madaukaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa istighfari kin kawo wannan amma wannan ba ta da isnadi Muhammad ibn Humaid ar-Razi wanda ya rusu a shekara ta 248 shi ya ruwaito kuma bai hadu da Imam Malik da ya rusu a shekara ta 179 ba Abu Ja'far al-Mansur shi kuma 158 ya rusu daga duk zancen ba shi da tushe to amma su za ga sun dauko wannan duk sai ta kakkaro moshi a matsayin hujja wannan babu hujja kuma maganar maliku a wannan mas'ala ma ko ta inganta neman mata dalili za a yi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga maganar imam maliku ba kun gane wannan zancen farko ke sannan mas'ala ta biyu da sukan kawo galibi kissar wani al-utubi kun taba ji ko ku taba ji ba sun kawo ta a littafan sufaye da yawa da suke kokarin nuna halaccin a zamanin yanzu mutum ya je kabarin manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi a neman mun gafara sai su kafa hujja da wannan walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir sai ai nan sun alqur'ani an ce a zogun sa wai wata rana wani al-utbi wai yana zaune ko a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balaraban ƙauye ya zo ba a san balaraban ƙauye ba sai ya ce ya rasulullahi a gafarta mun a neman mun Allah ya gafarta mini da makamantan irin wannan sai ya tafi bayan utubi ya tafi gida yana bacci sai ya gani a mafarki manzon Allah ya zo masa ya ce ya utubi je ka gaya wa balaraban ƙauye nan cewa Allah ya gafarta masa to ita wannan kissar ko isnadi ba ta da shi ballantana a bishi a gano ingantacce ne ko ba ingantacce haka kawai suke ambata su Ibn Hajar al-Haytami su As-Subki duk suna faɗa wannan kuma su ta kafa hujja waɗanda suka yi musu raddi su Ibn Abdul Hadi Dimashqi da makamantan Ibn Nasiruddin Dimashqi da makamantan su da daliban Ibn Taymiyyah da su Ibn Taymiyyah duk sun fadi wannan kissa ba ta da asali to duk sai ai musu fassara da cewa menene makiya manzon Allah ne ai hujja za a kawo ba zagi za a yi ba yauwa hujja za a kawo kamar da sasawani a cikin siyanatul insan da yake tattauna wannan masala yake cewa asali la shari'a la luga la urfi babu abin da yake taimakawa wannan kissar cewa wannan kissar tana da alaka ma da wannan ayar kwata kwata ba ta da alaka domin abinda Allah madaukaki ya faɗa shine aje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban zuwa kabarin sa daban almaji'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam لا يشمل بأي وجه من الوجوه المجيء إلى قبره. أم بنجون؟ شو هاي أجيبورينسا؟ كتا كتا. بايا كونسر. أشكين أفرادين أبو بون دهيو كونسا. بايا كونسر. شو هاي أجيب قبرينسا. زوا قبرينسا. بايا أشكين وننذن شان. شو أكيد أجيبورينسا. لكن أجيبورينسا أنا نفهمي. لو كتير لا يورسا. Bayan rayuwarsa kuwa wajibin kowanne mumini in ya zalunci kansa to ya nemi istighfari tsakaninsa da Allah ya Allah ka gafarta mini ko a wanne gari yake idan ba haka ba kamar ka lazumta wa mutane duk wanda ya zalunci kansa in bai je Madina ba ba za a gafarta masa kuma duk duniya ba malamin da ya faɗi wannan zance ko akwai yanzu idan ka daga hannunka nan kai kai mai laifi ne kace ya Allah nayi istighfari kai ta istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi kai dubu duk ba zaka samu komai saboda baka je Madina ba ban ce an ce haka ba ban ce wani ya faɗi wannan ba amma dai wannan ma'anar ba ta cikin ma'anar ja'uka bawa iya rage abin ba kashewa aka ce ai ba ragewa ake volume din kuka sa yayawa ah tayi kun fahimci zance na yawa dan haka har malume suke cewa kamar sasawani yake cewa wannan in aka ce wannan lafazi na ja'uka ya kunshi almaji ila qabrihi yalzamu kenan ya zama wanda zai je gunsa shi ma a barzakhu yake ma'ana sai wanda ya mutu shi zai tafi gurin sa ko ba haka bane domin yanzu ba mai iya zuwa gunsa ya magana da shi magana dai cewa yana ji ana kawo hadisan ai ana dawo masa da ransa yana amsa sallama da sauransu waɗannan umur ne da suke aukuwa بمقتضى الحياة البرزخية وندكما ميرايو الدنيا بسنيد دو النقب بنك أوكوا با دو وندك الدنيا بسنيد دأكي داو دا منزان الله صلى الله عليه وسلم رانسا يا عمسا سلم وأكوا وندي يتبع جنية دأكي ينزو النبي صلى الله عليه وسلم دي بامو لاباري إدم متم أم بنيشي متعنان دسك بنيشي سنجيو سنة هو ya ba mu labari annahu yasma'u qar'ani alihim yana jin takun takalman su ko to shin su wanda suke wajen su ma suna jin yadda yake ji babu mai ji ko saboda me saboda rayuwar mu da tasa daban shi a barzakhu yake Allah ne ke isar masa da sautin balle ya zama cewa da kunnan sa na duniya da muka san shi da shi domin an zare rai yanzu baya tare da shi wacce rayuwar wata iri ce irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin rayuwar shahidai suna nan a cikin aljanna suna yawo fi hawasili tayrin ko a cikin makoshin abin nan tsuntsaye kurra kuraye suna yawo a cikin aljanna wannan din labarin mai barzakhu ne yadda abin yake aukuwa ba mu san hakikarsa ba to haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin kabarin sa na'am ya tabbata rayayye ne rayuwa wacce iri amma ta barzakhu irin rayuwar da shahidai suke yi wa afdal tunda huwa afdalu min ash-shuhada'i, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowanne shahidi, to wannan duk mun yarda da wannan. Amma cewa ana mu'amala da shi irin mu'amalar ta duniya, ka tashi ka je yanzu irin zancen wasu Yahudawa ko a Talmud, na da babu labari wani malamin Yahuda yana cewa su za su je wurin mutumin da ya mutu, sai su tambaye shi ai na ka boye kaza da kaza da kaza, sai ya gaya musu, sai su dawo sai a je wurin sai a dauka. Wannan kuma duk ƙarya ce ta malaman su, da dan su halatta wa mutane ko su girmama kansu a gunsu, su nuna cewa su suna mu'amala hatta da matattu. A tarihin dan adam kakkaf ba a san wannan ba, sai masu haruka da aljanu da tsafe-tsafe da makamancin wannan. Amma normal mutum musulmi baya mu'amala da wanda ya mutu, kuma babu wanda ya isa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba. Lafazin mutuwa haka Allah ya amfani da shi a cikin Al-Qur'ani, ba rashin ladabi bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, annabi sallallahu alaihi wasallam muna faɗa ya rasu a ce ya faku ko ya mutu, duk girmamawa ce a faɗi wannan, saboda ana ga lafazin mutuwa kaman an masa rashin ladabi. To amma Al-Qur'ani tunda yake a cikin Al-Qur'ani, ni ban yadda a cikin Al-Qur'ani akwai lafazin da Allah zai amfani da shi akwai rashin ladabi a ciki. Wanda yake daukar lafazin Al-Qur'ani shine yayi wa Al-Qur'ani rashin ladabi. An fahimci irin waɗannan abubuwan, ku daina gudun su kawai saboda irin wannan. Amma fa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi ƙarfin kuma ai masa maganganu na galatsi irin yadda zaka yi wa dan uwanka ko wani mutum wanda ba shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Kar ai masa magana ko ai magana a kansa maganar da za ta nuna rashin girmamawa. Amma abinda nake nufi, lafazin mutuwa lafazi ne shar'i, ba zagi bane, ba kaskantawa bane. Idan akwai zagi ko kaskantawa a ciki, to Allah ba zai amfani da shi ba, kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba abin kyama bane, duk abin da Allah ya amfani da shi ya fi ka sanin tsarkin lafazin da zai amfani da shi. Tuhumar wannan lafazin matsala ce. Ku kyale wannan maganin, mu dawo kan sihaƙin maganin. Babu dalili ƙuru-ƙuru a kan cewa abinda ake nufi da wannan aya shine mutum ya tafi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masa gafara a gun Allah, cewa a je gurinsa. Ai shi ya ƙarfafa mana wannan magana cewa ana nufin lokacin rayuwarsa ne, ko ba haka bane? Domin in yana da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yaron da aka haifa ma a gari a zo da shi wurinsa ya masa addu'a, neman tabarruki ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da albarka, komai nasa da albarka. An gane? Idan ana roƙon ruwa a zo a ce ya Rasulullahi kai ne annabin Allah, ka daga hannu ka roƙi Allah, ka roƙan mana Allah ayi ruwa, kuma ya daga hannu ya roƙa kuma Allah ya zubo da ruwa, yana huduba kafin ya sauka gemun sa har ya jike, da kuma ba ko gajimare, waye mai wannan? Allah ne. Yawa manzansa karama da mu'ujiza da aya. To amma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, babu ba a cewa mutum ya je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ma'anar ta rayuwar duniya. Da ana haka, to wallahi da Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da su sauran manyan malamai duk da mun ga sun fahimci wannan zance. Waccan kissa ku ta ashafa ba ingantacciya bace, da haka a aje ta. Da maganar Imam Malik. Haka nan wannan maganar Qutubi babu zancen inganci. A tambayi malaman hadisi duk sun san haka. Haka yake nan magana ta ina ta kare. Da haka kissar Qutubi la mahalla laha a wannan aya. An faɗi wannan ja'uka saboda dama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa ƙarin falala ne wajen neman gafara a wurin Allah, saboda mai addu'arsa ita kadai abin nema ce. Kai yanzu da kai addu'arka, inda a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai da kai taka a gida da ka je gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya Rasulullahi a roƙan mun Allah kaza, wace ce tafi karbuwa? Wace matakalita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi? To abinda ake nufi da wannan umarin thumma ja'uka a rayuwarsa, ba bayan mutuwarsa ba. To bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da yake wajibin kowanne musulmi shine mai yayi istighfari, ya roki Allah ya gafarta masa ya tuba ga Allah a duk inda yake a duniya an gane a ko ina a cikin gidansa a masallacin garin su duk inda ya aikata ko ba anan ya aikata laifin ba to ya nemi gafarar Allah a duk inda ya samu dama in zuwa yayi masallacin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam baya cikin umarni ya je ziyara kabarin manzon Allah sai ya daga hannunsa ya ce ya rasulullahi tunda Allah ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka to gani nazo ya rasulaka wannan sabawa fahimtar sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma fahimta ce ta bid'a tsakani da Allah yawa malaman musulunci kan na baya babu wanda ya fahimci wannan na'am kace muta'akhiruna min al-fuqaha'i kama da malam ibnu taymiya ya ambata su suka fahimto irin wannan kuma fahimta ce wanda take gurguwa an gane gurguwar fahimta ce la yadullu laha la al-kitabu wala sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba kaskanta darajar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba rage masa ikon da yake da shi bane a'a tabbatar da cewa abinda ake ganin yana da damar yayi shi anan to Allah bai nuna yana da damar yin wannan abu cewa kaje ka ce neman maka gafara ya neman maka gafara yana cikin kabarin sa kai kana rayuwar duniya shi yana barzaku wannan abun babu shi an gane wannan abun wato matsalar da take faruwa ya ƴan uwa musulmi ita ce su masu bin hanyoyin musamman sufaye dai da kuma sauran masu bid'a abin tausayi dangane da su shine karime don su tabbatar da wani abu da suke so ya tabbata wallahi in wannan abun ya tabbata da dalili shar'i qat'i la ihtimala fihi menene mutum zai cutu da shi in ya ce aje ai babu ko baka bane babu abin da zaka cutu dan ka ce ayi abin da ya tabbata ina ce yanzu duk zancen da muke abin da ya tabbata abu kaza ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to in ya ce yana nan shi ake nema bai ce ba ba a shar'anta ba shikenan sai a bashi an gane wannan zancen yau da haka manzo Allah sai yana nan da darajar sa da girman sa kuma rayuwar barzahu yana cikin ta to mu kuma da muke duniya yadda su Abubakar ba su yi mu'amala da shi suna rayuwar duniya shi yana barzahu su yi mu'amala da shi ta tsakanin mai rayuwar duniya da mai barzahu ba to haka ba za mu yi ba haka za mu haƙura an fahimci abu mu nemi gafarar mu daga Ubangiji mu yi addu'ar mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba za a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ba mai iko a kansa sai Allah ba amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da iko a kansa a rayuwarsa lokacin da yake dare an nema ya bayar an nemi abun duniya ma ya bayar an nemi addu'a yayi kuma an ci nasara yayi magana yanzu irin abubuwan da ake so a samu warware wasu kamar da na ambata da hukunce-hukunce na shari'a da abubuwa da aka zo da su ake aiki da su har sahabbai su yi sabani a tsakaninsu akan matsaloli na fiqhu inda ana wannan wallahi da yanzu duk duniya ba sabani ko za a samu wani sabani ai magana mai sauki ce kawai sai a biya ma kudin jirgi kawai sai a tafi dinsa ya rasulullahi mai hukuncin kaza ko ai da ana yin haka wallahi da an ji dadi da duk duniya mun zauna lafiya wallahi duk sabanin nan tsakanin su wane da su wane da wane baya mun wane sallah da rikicin kaza da kaza da duk da babu shi ko wani shehi zai tafi gun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya ƙarya kuma maganar sa daya ce ba zai ga ya wannan kaza wannan ma a ga ya masa kuma wani abu daban ba kana jin wannan to ka san dole akwai ƙarya a wani kuma wallahi annabi baya ƙarya zaka in ka ji wani ya zo ya ce an ce masa kaza wani kuma ya zo ya ce an faɗi ma wani abu daban to an san su suka yi ƙarya to duk din ai maganin wannan dama ya roki Allah Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ko la taj'al qabri eidan ko yuktharu tirdadu ilayhi inda za a yi ta yawan zuwa a zo a yi ta neman wani abu na duniya a gunsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi daga wannan kun gane zanjan ko ba ku gane abin da ke nufi ba inda da damar tambayar sa irin waɗannan tambayoyin kuma har a ga amsa da shike ne to balantana kissar utubi ma asali me ce ce in ma da ta inganta sunanta ba mafarki kuma utubin nan ma ba a san waye ba an ce me dama a arabi aka ce ba faɗi sunansa ba waye da wa suka haɗu waye ruwaito kuma wannan ma an ce zai iya zama a kowane zamani wasu suna da wata shubha ganin ibnu kasir ya ambaci wannan kissar utubi din amma ba inganta ta yi ba ba inganta ta yi ba irin abin da wasu ne suka faɗa ya ambata to kuma abubuwan da suke cikin littattafan tafsiri nawa ne wanda ba su da asali shi ambatan magana a cikin littafi ba shine hujja ba na san dai daliban ilimi a dukkan san wannan amma na san agun mutane da yawa da basu san balance basu sani ba amma dai wasu usus na ilimi sun jahilce su musamman dai masu dora abubuwan su na addini da afifa sufaye musamman zaka ga waɗannan irin abubuwan sun dame su kuma su ba hujja ne da su akai ba sai a ce to waye ya hana ai ba zancen hanawa ake ba ko to me yasa ba zai yiwu ba duk ba zancen ba zai yiwu ba ake da ya yiwu kuma ya tabbata an samu dalili mai tabbatar da cewa ya yiwu alal ra'si wal aini da duk mun sallama amma zancen da ake wannan kissa ƙarya ce ba ita zaka ko kawar da mutum zai shi ne ya kawo tabbacinta an gane sannan kuma sai a zo a kalli daga manzon Allah aka ruwaito ko daga waye waccan ta farko ta Aisha fa sai Imam Malik ne bata inganta ba to in mutum ya ingantar da ita ma ta tsaya kan cewa maganar Imam Malik ce abinda maganar za ta samu shine me a ce ta kai matsayin a iya kallanta a yi sabani akan matsalar amma ba ta zama hujja ba shi ko utubi da ba a san waye shi ba a arabi ba a san waye shi ba to wanda ya rubuta shi ya san yadda zai da kayan sa shikenan ko ba haka bane to Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta waɗannan matsaloli suna da saukin a fahimce su amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya horewa a fahimci ina ne muka tsaya akan wannan zance cewa wannan maji'i zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi rayuwarsa ne domin siyakin haka yake nuni siyakin yana nuni haka ne saboda kasancewar istighfari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama a nemi in ba a rayuwarsa ba ba zai yiwu ba amma bayan mutuwarsa to ba a neman komai a wurinsa sallallahu alaihi wasallama abin da ake nema na ko nayi maka addu'ar ko wani abun duniya ba a cewa ya rasulullahi ba ni kaza kai kana duniyan nan shi yana kabarinsa wannan abun bai halatta ba malam yace bal zalika shirkun kai wannan shirka ce da Allah ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko din ana wani magana duk sai ku wani tsitku shiru tsoro kuke ne kun yadda da nan jin ko ku yadda haka magana take saboda wannan sufayen sun rikita wa mutane addini wallahi wai fadan wannan sai ya zama wani abu da sai mutum ya rika jin wai kamar ya rage wa annabi daraja wallahi ku daina wannan abin nan musulunci yana nan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau shi ne duk abin da aka ciso cikin sa kuma Allah madaukaki zai bayyana wa al'ummar musulmi a gane shi yau ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu yana cikin kabarin sa kace ya rasulullahi ba mu wani abu wannan bai halatta ba ba saboda ba shi da daraja ba saboda ba zai iya ba a yanzu me yin wannan shine rabbus samawati wal ardi kuma wa huwa hayyun la yamutu an fahimci wannan abu to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tauhidi ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تو تجي ما نيام أنت هذا إيه